Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 31.49 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Niger da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 302.5 da kuma gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dadol FM. Sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro yake so za a iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Tare da fatar kun tashi lafiya, Jummai Ali daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki nake farin cikin gabatar da wannan shirin yau talata 3 ga watan Mayu shekara ta 2016. Ina tare da
Usman Ahmad Kabara ga kuma kanin labarai. Jami'ai a Kenya sun kama wanda yake da mallakar ginin nan da ya rushe ranar Juma'a da ta gabata a babban birnin kasar, wanda zuwa yanzu yawan inda suka mutu a wajen ya kai mutane 21. Amurka da Rasha na bukatar daidaita alakar da ke tsakaninsu a yankin Baltic don kaucewa yiwuwar mummunan arangamar jiragen saman yakin Rasha da jirgin ruwan Amurka. A jiya, Litinin kura ta lafa a birnin Bagadaza biyo bayan tarin zanga-zangar da aka yi na mamaye wata unguwa da ke da ofisoshin duniya a wajen jiya Asabar.
To, bayan kun gama shan labarin duniya, da direbobin manyan motocin dakon mai sun yi barazanar fara yajin aiki domin hukumomi sun ƙi su bincike kashe wani abokin aikin su da suka yi zargin jami'an gwamnatin jihar Lagos sun yi. Za ku kuma ji rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Yobe tsakanin tsaffin ministoci guda biyu. Kamar kowace ranar Talata kuma za mu gabatar da tsaka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Jami'ai a Kenya sun ce sun kama wanda yake da mallakar ginin nan da ya rushe ranar Juma'a da ta gabata a babban birnin kasar, wanda zuwa yanzu yawan waɗanda suka mutu ya kai mutane 21. Sun ce sun kama Samuel Kamo, wanda shine ke da ginin mai bene hawa 6 a matsayin gidajen zama. Sun kuma ce zai bayyana a gaban kotu a cikin wannan mako. Ma'aikatan ceto sun ce sun ceto mutane da dama daga rusasshen ginin benen mai tattare da gidaje da mutane ke zaune a ciki. To sai dai har yanzu akwai mutane da dama da suka bace. Ma'aikatan sun ce a halin da ake ciki har an fara cire rai da sake gano wasu da ke da saurin numfashi daga karkashin rusasshen ginin. Akalla dai an ceci mutane da suka kai 135. Wannan bene yana wata unguwa ne mai suna Huruma a yawancin mutanen da ke wajen masu karamin karfi ne, ga kuma yawan jama'a da take birnin Nairobi. Sannan tuni dama mahukunta suka yi Allah wadai da ginin, wanda ba a san dalilin da yasa aka ki bin umarnin kau da ginin da hukuma ta ba da umarni tuntuni ba. Ginin ya rushe ne sakamakon ruwan sama da ya haifar da zaftarewar kasa da ambaliya a kogin da ke unguwa.
Shugaban mayakan ruwan Amurka Admiral John Richardson ya ce akwai bukatar Amurka da Rasha su daidaita alakar da ke tsakaninsu a yankin Baltic don kaucewa yiwuwar mummunar arangama tsakanin jiragen saman yakin Rasha da jiragen ruwan yakin Amurka. Admiral John Richardson ya fadawa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon a jihar Litinin cewa haduwar baya-bayan nan a yankin Balkans ya kara haifar da abin da ya kira rashin lissafi, tare da cewa yana fatan wannan abu ba zai sake faruwa ba. Ya ce baya zaton Rasha na kokarin tsokano wani abu ne, to amma yana tunanin wani sako suke son isarwa na kokarin nuna cewa sun san jiragen ruwan Amurka suna nan a yankin na Balkans. A ranar Juma'a, jirgin yakin Rasha ya yi wani shawagi ta saman jirgin saman yakin Amurka da yake shawagi a sararin samaniyar tekun Baltic. Makonni bayan wasu jiragen yakin Rasha sun yi wani shawagin ganganci kusa da jirgin ruwan Amurka a gabar tekun Kaliningrad. Rundunar tsaro ta NATO ta kara wa sojojinta karfi a gabashin Turai da kuma yankin Balkans tun bayan da Rasha ta mamaye yankin Crimea ta kasar Ukraine a shekara ta 2014.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ajiya Litinin Kura ta lafa a birnin Bagadaza biyo bayan tarin masu zanga-zangar da suka mamaye wata unguwar da ke da ofisoshin kasashen duniya a shekarun jiya Asabar inda daga baya masu zanga-zangar suka watsi daga wajen sun ba zamane domin zuwa wani bikin addini da in shi'a ke yi don girmama wani shehin malamin karni na 15 Imam Musa Al-Qadim shugaban masu zanga-zangar Muktada Al-Sadar ya sha alwashin za su dawo wajen wato unguwar da anan majalisar dokokin kasar take da ma mafi yawancin ofisoshin jakadancin kasashen duniya wanda yace za su dawo domin matsa lamba ga ƴan majalisar kasar don su canza zaben da aka yi mafi yawancin ƴan majalisar sun bar wajen a ƙarshen makon da ya wuce musamman lokacin da mabiya Muktada din suka mamaye cikin majalisar tare da buƙatar sabuwar gwamnati ba mai ba dai tabbacin ranar da za su dawo wajen da zanga-zangar haka kuma wani dan majalisa Sarwan Sareni ya faɗa wa muryar Amurka cewa taron gargawar da shugaban kasar Fouad Massoum da Prime Minister Haidar Al-Abadi suka kira da shugabannin sojojin sa-kai ya kasa cimma matsaya Al-Sadar dai shi ne jagoran ƴan shi'an kasar mai adawa da mai da'awar ƴan kasanci wanda ya shahara wajen yakar sojojin Amurka a Iraki sannan ya fake da raunin da mutanen kasar ke da shi game da tabarbarewar siyasa da rashin da cin rashawa da yake cikin siyasar kasar da masu mulki
Ɗan adawar ƙasar Venezuela sun ce sun shigar da koke ga hukumar zaben ƙasar game da kiran a yi zaben raba gardama a duk faɗin ƙasar domin neman tsige shugaban ƙasar Nicolas Maduro. Jiya Litinin jam'iyyar Democratic Unity Roundtable ta ce ta tattaro san hannun mutane miliyan 1,850 fiye da ninki tara na yawan da ake buƙata don aiwatar da zaben raba gardama. Jam'iyyar ta dora wa manufofin shugaba Maduro laifin karancin kayayyakin abinci da magunguna da tashin farashin kayayyaki da kuma karuwar daukewar wutar lantarki a kasar. Tilas hukumar zabe ta tabbatar da sa hannun da aka samu. Sannan ƴan adawa su kokarin samun sa hannun kashi 20 daga cikin 100 na masu zabe kimanin mutane miliyan 4 kafin a yi zaben raba gardamar a kasar. Zaben jin ra'ayin da aka yi kwanan nan ya nuna cewa kashi 2 daga cikin 3 na mutanen Venezuela suna son shugaba Maduro ya bar mukaminsa na shugabancin kasar.
Dan takarar neman jam'iyyar Republican ta tsayar da shi takarar shugabancin Amurka na sahun gaba Donald Trump yana haramar fuskantar daya daga zabukan fidda gwani masu wahala a jihar Indiana zaben da za a yi gobe Talata idan Allah ya kai mu tsakaninsa da babban abokin hamayyar sa na jam'iyyar wato Ted Cruz Ana kallon idan har Trump ya yi nasara a jihar Indiana to hakan ya dada masa damar samun zama dan takarar Republican kafin gangamin tsaida dan takarar da za su yi a birnin Cleveland na jihar Ohio a watan Yuli mai zuwa bisa wasu ƙuri'un jin ra'ayin jama'a da aka gudanar sun nuna cewa Donald Trump na gaba da maki 15 a jihar ta Indiana wasu daga cikin ƴan gani kashinin Trump a jihar ta Indiana sun ce Donald ya kosa ya gama waɗannan zaɓuɓɓuka domin fuskantar zaɓen kamfe na zaɓe mai zuwa na ƙasa gaba ɗaya inda suka ce zai yi nesa da abokan hamayyarsa a jam'iyyar wato su Ted Cruz da kuma gwamnan Ohio John Kasich.
Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bisa dukkan alamu hannun agogo zai koma baya a kokarin da gwamnatin Najeriya take yi na magance matsalar karancin mai sakamakon barazanar fara wani yajin aikin direbobin tankokin dakon mai sun yi zargin cewa jami'an gwamnatin Lagos sun kashe wani direba kuma har yanzu babu matakin da aka dauka wakilin sashen Hausa na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani
A wani taro na manema labarai da direbobin suka kira a wani gari da ake kira Ogero da ke tsakanin Lagos da kuma Ibadan sun bayyana cewa sun dauki matakin shiga wannan yajin aiki ne tun daga ranar Juma'a mai zuwa ganin yadda shugabannin kungiyoyin su da kuma gwamnati suka yi kunnan washegu don gane da gargadi da kuma kukan da suka kai musu na cewa waɗannan jami'ai na lasma sun kashe daya daga cikin direbobin mota wanda ya faka domin gudanar da matsala a tsakiyar birnin Lagos. Direbobin dai sun bayyana cewa suke shan wahala na dakon man fetur daga tashan jiragen ruwa na birnin Lagos zuwa sassa daban-daban na Najeriya, amma kuma daga shugabannin su zuwa gwamnatin tarayya da na jihohi ba wanda ke daukan su da muhimmanci. Don haka ne ma a koyaushe jami'an tsaro a tituna da kuma sassa daban-daban na kasar ke musgunawa direbobin ba tare da an dauki wani mataki ba. Comrade Umaru Fulani na daya daga cikin direbobin tankokin man fetur din, wanda kuma na tambaye shi ko me yayi zafi.
So na farko dai akwai matsala da ta faru da mu a cikin garin Lagos, wanda lasiman sun kashe muna direba ba gaira ba dalili, bai taka ma kowa komai ba, bai saba dokar komai ba, sun zo sun same shi a layi, sun zo sun jawo shi sun taka shi da mota. So mun zura ido yau kwana biyu, uwar kungiyar mu na ta dauki mataki saboda so da yawa ire-iren wayannan abubuwan suna faruwa akan kai da su dauki mataki wani lokaci ayi biris da abu. So mun saurara ba mu ji komai a ƙasa ba. Ni din nan naje harcen Lagos inda abin ya faru, da wayanda abin ya faru gaba ido suna samu gawan direban nan da ni aka dauke aka je aka kai ta police station aka wuce da ita mutuwari. So don haka abin bakin ciki ne yau a ce direba mai aiki a Najeriya, yadda kasan nan ta zama haka yanzu, gwamnatin nan da muke da ita mai adalci tana kokarin shawo kan matsalan mai, mu wahalan nan mu muke ganin abin da muke gani, gudunmuwan nan kuma ita mu muke ba da ita cikin kasan nan, mu muke rarraba man nan da duk wani mugu-mugu da ake cikin man nan. In aka neme mu, mun san ta hanyoyin da za a shawo kan matsalar abin nan, amma har yau an kasa fahimtar mu ana ganin kamar muna wata fitina ce. A'a, ba muna fitina ba ce ba, mu muna jayayya ne akan haƙoƙinmu da aka tauye muna da direban mu da aka kashe.
Wannan dai ba shi ne karan farko ba da ake samun saɓani tsakanin jami'an tsaro, walau dai na soja ko ɗan sanda ko kuma jami'an lasma ko kuma road safety da BIO da direbobin tankunan man fetur da kuma masu dakon kayayyaki, musamman daga tashoshin jiragen ruwa da ke birnin Lagos zuwa sassa daban-daban na Najeriya. To ko wani kira direbobin ke da shi ga gwamnatin tarayya? Ga dai Comrade Umaru Adamu, ɗaya daga cikin direbobin tankokin na man fetur.
Gwamnatin ƙasa muna kiranta da babban murya cewa ta ainihin jama gwamnatin Lagos da Ogun State da Oyo State ta ja musu kunne akan matsalolin da muke samu. Duk inda mota ta tsaya, mu direbobi ba mu kai motar nan ba, dole ne ta tsaya a hanya. Ana tsayawa babu wani bincike, ba komai ya zuwa makala an kama ka, wasu kama dukanka su caje mana mota. Wannan shine abin da babban abin da ke damu.
Duk da kokarin da nayi domin jin ta bakin jami'an na lasma da kuma shugabannin kungiyar direbobin tankokin na man fetur a ƙarƙashin kungiyar NATO ya ci tara, yanzu aka dai karancin man fetur da ake fuskanta a sassa daban-daban na Najeriya an fara samun saukin sa, musamman dai a birnin Lagos. Idan kuma har direbobin tankunan man suka fara wannan yajin aikin, ko shakka babu za a mai da hannun agogo baya game da kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na ganin an kawo ƙarshen karancin man fetur da yake cinyewa a ƙasar. Baban Yajibrin, murya Amurka daga Lagos.
Matsalolin Najeriya kafin su kashi-kashi babban, gamu ba watanni fa kana baron famfo, babu titinan mota masu kyau na shindaji, kuma gashi barayi sun haka saga katutu.
Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya auko da rahoto akan ci gaba da rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Yobe. Wasu tsaffin ministocin ƙasar guda biyu sun kaure da cece-kuce tsakaninsu, har ma ministan 'yan sandan Najeriya Adamu Maina Waziri ya kira wani taron 'yan jarida a Abuja.
A matsayina na memba na kwamitin da taɓe na BOT kuma daga jigo na jam'iyyar PDP a jihata ta Yobe, na kira wannan taro don in jawo hankalin cewar a jihar Yobe matakan da aka shimfiɗa bai bar wa 'yan Yobe daman su zaɓi shugabanni daga hawan farko, wato shine shugabanni na ward ba.
Adamu Waziri ya kuma zargi tsohon ministan kuɗin Najeriya Dr. Remalawan Ngama da ƙoƙarin sanya jam'iyyar a cikin aljihu. abu.
Shi son shi ne ya mallaki jam'iyyar don mai hannu da shuni ne. A nan Abuja aka siyar mana form na zabe, zaben da za a yi a jihar Yobe. Wannan ya zo daidai da rade-raden da ake da shi akan cewa shugaban jam'iyya na yanzu ya riga ya zabi shugabanni a wasu jihohi don ya samu galaba a zaben da za a yi. Akwai abubuwan ganganci da aka yi wanda bai kamata a yi ba. In ana son jam'iyyar ta yi tasiri dole a saurara mu. Don ina da goyon baya, ina da magoya goyon baya ƴan jam'iyya.
Ta kamar mai me kake so a yi?
Congress da aka ce an yi a Yobe ko an fara shi a Yobe ba fara shi ko an yi shi kan ka'ida ba saboda ka rusa.
To yalla ba idan duk wannan abubuwan da kuke son a yi ba samu ba a ƙarshe kana tana barin jam'iyyar nan?
A'a ba na da cewa ba zai yi ba.
Ko mai Dr. Rimalawan Ngama zai ce?
Ba ba kiran da Adamu Maimuna Wajiri da abokinsa Adamu Ma'azu suka yi da magudin da suka yi shi ne ya sa maka rasa gwamnati.
Ina zuwa Dr. Ngama shi Adamu Ziri ya ce ka zo nan Abuja ka sai form din gaba daya ka sa aljuba.
Kariya ne, kariya ne.
Form din a nan Abuja ka sayar ko kuma a Adamu Tura ka sayar su?
A'a da amma form ko ina ana sayarwa.
To amma Dr. Ngama shi Adamu Ziri yana cewa mu da Sharif yana amfani da ku ne domin biyan bukatun sa a kasuwar jami'a.
Ni da PhD ina za a yi amfani da ni. Na yi executive director so hudu wani ya isa yi amfani da ni. Na yi minister a kasar nan. Ko shugaban kasa ba zan tashi ba a kasar nan. Ko wanda suka yi shugaban kasar sun fi ni ne. Ya yi wani ainihin wayo ne. PhD na yi amma wani bankin amfana. Kuma gaba a university ni na zo number one. Haka bayan da fura'i. Har ka ce ni dan da duk ilimi na wani ya amfani da ni.
Duk kokarin da na yi don jin tabakin shugaban jam'iyyar PDP na kasa Sanata Ali Muhammad Sharif ya ci tura. To amma ga abin da mukaddashin kakakin jam'iyyar na kasa barista Abdullahi Jalo ke cewa.
Wannan zargi an nada panel na akwai appeal panel dole a dubi zargin Adamu Maimuna Waziri ai adalci.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ne nan misalin ƙarfe 1:17 na dare a agogon Washington DC, kuma lokaci ya yi da za mu gabatar da tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Wai za mu koma ga ainihin addini ne ko kuwa za mu kawo dokoki ne mu kare addini ko kuwa addini zai kare mu?
Tuntuni gwamnati tana da kunnuwa, tana da idanuwa da take amfani da su. Duk inda wani mai wa'azi yake wa'azi za ka ga akwai wani jami'i na gwamnati ko na ɓoye ko na sarari da yake sauraron me ake yi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya.
Wannan doka ba ta hana wani yin addinin shi ba. Abinda ta hana shi ne a yin addinin ka kar ka matsa ma wani. Domin addinin bai ce haka ba, tsarin mulkin ƙasar bai ce haka ba. Bai kamata kai wurin yin addinin ka ka takura ma haƙƙin wani ba. Abinda kawai muke so mu yi kenan a wannan babu wani abu, kuma muna roƙon al'umma a bamu goyen baya a tsaya a duba wannan dokar. In akwai gyara da ake so a yi a bamu shawara sai a gyara, amma babu wanda zai ce a'a a jihar Kaduna dai abinda muka gani a jihar nan a ce duk wanda ya ga dama ya fita ya hau duro ya fara wa'azi ko na musulunci ko na Kirista. Mun san abinda yake kawowa.
To gwamnan jihar Kaduna kenan Malam Nasiru El-Rufai yake jaddada alƙawarin dokar da yake so ya kafa jihar su dangane da sha'anin wa'azi. To da yake wannan ba ita kaɗai ce sabuwar dokar da gwamnatin tashi ta kawartar a kwanakin nan ba, akwai ta hana bara da sauransu. Mutanen wannan jihar tashi sun fara bayyana ra'ayoyinsu game da yawan dokokin da kuma yadda ake gabatar da su a gaban su jama'a din.
Sheikh Salisu Abdullahi mai barota ɗaya ne daga cikin jagororin makarantun allo a jihar Kaduna.
Muna ba wannan gwamna shawara, waɗannan dokoki da yake aiwatarwa ba tare da ya tuntubi waɗanda ake ma dokan ba, to da Allah ya gyara a cikin su. Gwamnati ta bambance tsakanin waɗanda suka mai da bara sana'a wanda ba su da alaka da almajiranci, ta ɗau mataki akan su wannan babu laifi. Amma almajiri mai karatun Alƙur'ani a ce an hana shi neman abinci, to me zai ci ya karatun? sai dai gwamnati ta shirya za ta dauki nauyin dukkan makarantun tsangaya, amma in ba haka ba bara yanzu muka sa kafa wanda zai hana mu wallahi tallahi ba mu ganshi ba.
Shi ma dai shugaban kungiyar dalibai musulmi ta kasashiyar jihar Kaduna Ustaz Sabiu Shitu Bindawa ya ce dokokin da ake fa ba su jin ra'ayin al'umma.
Babban damuwar mu a cikin wannan toka shine dokan gabaki ɗaya bata girmama ra'ayin al'umma ba, musamman shugabannin addini.
Shi kuwa shugaban kungiyar nan da ke bin diddigin yadda ake shugabanci Mula Malam Yusuf Yakub Arigasiyu cewa yake yadda ake dokoki a jihar Kaduna fa ya saba wa tsarin demokradiya.
Yanzu na tabbatar maka akwai dokoki da kudurori nan na doka wajen 25 dukkansu babu wanda majalisa ko gwamnati ta tabi mutane kansu kawai akwai ake yi wagan wannan da soja ba su babancin su ba.
Kuka ce ka ce wai sauran dokokin da ake kawa ba a yin wannan matakan.
Ba a yi wallahi ba ba su yi.
Mr. Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna.
Abin da ake son a cimma shine maido da martabar jihar Kaduna. Na biyu kuma a tabbatar cewa duk tsare-tsare na gwamnati da zamantakewa duk an seseta abubuwa. Duk inda ka ga aka samu ingantacciyar ci gaba da kuma zamantakewa to za ga cewa akwai dokoki wanda ake aiki da su.
Wasu suna magana cewa koda dokokin suna da kyau ana jiyo ra'ayin mutane tunda demokradiya ce su ake shugabanta.
Babu wani doka ko kuma wata kudurin doka wadda gwamnatin jihar Kaduna take aikiwa zuwa majalisa ba tare da ta yi majalisi ko ta ji ra'ayoyin mutanen jihar Kaduna.
Zuwa yanzu dai dokokin da gwamnatin Malam Nasu Rufai ta kawo wadanda suka fi jawo cece kuce a jihar Kaduna sun hada da dokokin hana bara da tallace-tallace da kuma dokar tsare yadda za a rinka gudanar da wa'azi da dokar harajin da ke tafaman jawo cece kuce. Isa Lolikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Tuwage da Isa Lolikara. To kamar da muka ce dokar kayyade harkokin wa'azi na musulmi da kirista tana daga cikin dokokin da mutane suka fi magana akan su a can Kaduna da kuma a wasu sassa na Najeriya. Shi yasa a ci gaban sauraron muhawarar da muke ji tsakanin Pastor Yohana Buru na Churchin Christ Evangelical ta Kaduna da kuma Malam Hussein Suleiman Tsoho Ikara, limamin masallacin kwalejin fasaha ta Nuhu Bamale da ke Zaria kuma mashawarci ga shi gwamnan Kaduna din kan harkokin musulunci. Za mu tashi daga tambayar ƙarshe da muka yi wa shi Malam Husaini a shirin da ya gabata na cewa to a kan maka Allah wani abu da na gani rubuce a cikin wannan kudurin dokar tana kamar da kace bata zama doka ba. In ta zama dokar shine da aka ce duk wasu kaset ko CD da suka kunshi wa'azoji ko wani karance-karance wurare akwai takaitattun wuraren da aka takaice dole a wuraren kawai za a iya kada su. Wuraren sun kunshi cikin gidan mutum, cikin zauren sa, cikin coci ko cikin masallaci ko kuma cikin wasu wurare da aka kayyade, ma'ana ba za ka iya fita waje kawai ka buga kasar na wa'azi ba. Me yasa aka yi wannan tanadi ne?
To dalilin wannan idan ka duba a dokar tsarin mulkin Najeriya kanta akwai yanci da 'yan Najeriya suke da shi. Yanzu misali koda a masallaci akwai lokacin da in ka sa kaset na wa'azi ko ka sa kaset na karatun Alkur'ani ta yiwu a wajen masallaci ko a makautan masallaci wasu fira suke yi, wani so yake zai kwanta ya huta, karan kaset ɗinka ya hana shi sukuni, kaga za ka cutar da shi. Manufa wurin ibada ya zama an keɓance shi da yin ibada.
Saboda haka yanzu ba za ka iya shiga cikin kasuwa ka yi wa'azi ba.
Ba a hana wa'azi ko a cikin kasuwa ai akwai masallaci, kuma kasuwar kanta ai kasuwanci ibada ce domin hanya ce ta nema. Ba za ka je ka nemi kuɗi ta hanyar haram, ka ci haram, ka rayu da haram, kuma ibada ka ta zama karɓaɓɓiya ba. Amma maganar da muke yi duk wanda zai yi wannan ma wa'azin ya zama na mutum ne wanda an yadda ya cancanta yi wa'azi.
Na yadda da haka akan makalla abinda nake magana shine wuraren da aka ce ayi wa'azin bisa ga al'ada kai ka sani na sani Pastor Yohana ya sani mun saba mutane mutum kawai ya zo girka wa'azin shi kawai mutane su taru su ji. Wannan doka ta hana daga yanzu ayi wannan ko?
Ita wannan doka ma da kake magana ta hana irin wannan wa'azi tun na 1984 din nan ne. kuma muna neman kwaskwari ma yanzu daga malamai.
Amma daga lokacin zuwa yanzu malam ka san ba daina ba, daga 84 daga shekarar 1984 zuwa yanzu ba daina, mutane suna wa'azi da inda suka ga dama.
Yawa, to yanzu a wannan gwamnatin don mu samu tabbataccen zaman lafiya, irin waɗannan wa'azin da ake wanda wani lokaci a cikin su ne zaka ji ana ambato wasu kalmomi na harzika mutane da tada hankalin jama'a akan abin da bai kai ya kawo ba.
To yanzu saboda haka idan mutane malamai suna wa'azi za a tura jami'ai su je su zauna su kasa kunne su dinga jin abin da suke faɗa don kasa su saki hanya ko yaya.
Ai a iya fahimta ta Malam Ali Mustafa, tuntuni gwamnati tana da kunnuwa, tana da idanuwa da take amfani da su. Wanda duk inda wani mai wa'azi yake wa'azi zaka ga akwai wani jami'i na gwamnati ko na boye ko na salari da yake sauraron me ake yi.
Pastor Yohana, me ra'ayin ku game da cewa ba za a yi wa'azi a ko ina mutum ya ga dama ba, ba za a yi ba sai a cikin gidan mutum ko a cikin zaure ko a cikin coci dinsa ko masallaci?
Aliyu, barin da maka. Kai a matsayinka na musulmi da malam a matsayin shi na musulmi, ni kuma a matsayin na Kirista, mun san abin da littattafai musu Allah ya saukar ya gaya mana yadda za a yi wa'azi. Wai za mu koma ga ainihin addini ne ko kuwa za mu kawo su dokoki ne mu kare addini ko kuwa addini zai kare mu? Yaya menene? Ai, za a iya ce malam zai iya ce ana iya ja da hadisai, amma Alkur'ani fa ne Alkur'ani ya ce game da wa'azi. Mutum ne zai fita da dokoki yadda za a yi aikin Allah ko kuwa Allah ne zai kawo dokoki yadda za a yi aikinsa? Dole mu fuskanci abin da ke gabanmu mu kuma tabbatar da gaskiya da muke yi. Ni dai kokarin ke kokarin faɗa nan abin da malam ke bayani ina ganewa sosai kuma ina ƙara karin ilimi akan abin da ke faɗa. Amma ya sani fa gwamnan jihar Kaduna ya sani muna ƙaunar wannan gwamnatin kuma muna kyautata zuwa wannan gwamnati na adalci. Amma menene shimfiɗe ga musulmi a dokokin addinin musulunci ga yadda ake yada wa'azi? Haka ma ga Krista, in ana yi don Kristoci da musulmai ne domin a takaita, in Allah bai kare mutum fa hikimar mutum ba zai kare shi ba, ilimin mutum ba zai kare mutum ba, dokokin mutum ba zai kare mutum ba. In dokokin Allah bai kare kowa ba to ba wanda zai iya kare ka, in ko dokokin Allah sun kare ka to ba wanda zai cutar da kai. Koma ga Allah, mu koma ga addini, ya kamata a ce a fara koma ga Allah ko kuwa koma ga addini kafin a kirkiro wasu abubuwa.
Malam Hussaini, wani abu da na gani kuma shine wani bangare na dokar da ya ce ba za a yin wato sakin waɗannan abubuwa da ake sata loudspeaker ba ta abubuwa mai ƙara amon sauti bayan ƙarfe 8 na marice, bayan ba za a yi amfani da loudspeaker a ko'ina mutum ya ga dama ba, cewa daga ƙarfe 8 na dare an rufe. Me zai faru idan azumi ya zo lokacin da ake wa'azin Ramadan da tafsiri da sauransu? To a gaishe ku malamai, idan Allah ya kai mu rana wato yau za mu ji idan aka ce an hana gudanar da hidimomin ibada a waje sai a cikin keɓantattun wurare, to ya za a yi maganar Idi da sauran ibadojin da ake yi a waje ne? Wuriya mai yawa ga Malam Hussaini Suleiman Tsohon Kada da kuma Pastor Yohana Buru, sannan da wakilanmu Nasiru Yakubu na Birnin Yaro da kuma Lawan Isa Kada da suka taimaka wajen haɗa shirin na yau. A madadin su duka, Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington.
Ga takaitattun labarai kafin mai sallama.
Jami'ai a Kenya sun kama wanda yake da mallakar ginin nan da ya rushe a ranar Juma'a da ta gabata a babban birnin kasar, wanda ya zuwa yanzu yawan waɗanda suka mutu sun kai mutane 21. Sun ce sun kama Samuel Kamau, wanda shi ne ke da ginin Beni Hawa 6 a matsayin gidajen zama. Sun kuma ce zai bayyana a gaban kotu a cikin wannan makon. Shugaban sojojin ruwan Amurka Admiral John Richardson ya ce akwai bukatar Amurka da Rasha su daidaita alakar da ke tsakaninsu a yankin Baltics don kaucewa yiwuwar mummunan arangama tsakanin jiragen saman yakin Rasha da jirgin ruwan Amurka. Admiral John Richardson ya fadawa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon a jiya Litinin cewa haduwar baya-bayan nan a yankin Baltics ya kara haifar da abin da ya kira rashin lissafi, tare da cewa yana fatan wannan abu zai tsaya.
A jiya Litinin kura ta lafa a birnin Bagadaza biyo bayan tarin masu zanga-zangar da suka mamaye wata unguwar da ke da ofisoshin kasashen duniya a shekaran jiya Asabar inda daga baya masu zanga-zangar suka watse daga wajen sun bazama domin zuwa wani bikin addini na ƴan Shi'a da suke yi na girmama wani shehin malami na karni na 15 Imam Mas'ud Al-Khadim.
Masauraro sai kuma hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. Za mu sake dawowa domin gabatar da wani shirin. Daga cikin rahotannin da za mu gabatar a shirin hantsi din hadda dalilin da ya sa aka lakawa a gadan Leoji da ke tsakanin Kwantagora a jihar Niger da Zuru jihar Kebbi suna gadan mutuwa. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.